Daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60 masu raron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama makai tsaye a zangon FM na BY Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalal sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so ta addressin mu na voahausa.com Masararro assalamu alaikum yanzu ma dai Sarkil Hashim Gumin daga nan birnin Washington DC tare da babaya ko makeri da sauran abokan aiki muka saki da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin kamar yadda aka saba a kowane daren Asabar Jummai Allah ta gabatar mana da shirin tsuntsiya madaurin ki daya daga bisani kuma Ibrahim Almasu Jarbe kama da shirin jawabai daga dattawa sai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku daga Najeriya amma kafin mu kai ga shirye-shiryen namu sai mun fara da shirin cikakkun labaran duniya
ga labaran duniya mai karatu babaya ko makeri gwamnatin Italiya ta yi kashedi a jiya Juma'a cewa za ta fice daga gidauniyar kungiyar tarayyar Turai har sai an kwashe wasu mutane 150 da suka makale a cikin wani jirgin ruwan jami'an tsaron gabar tekun kasar lamarin da ya sake kunno da sabon rikicin bakin haure a Turai mutane da dama sun makale a tashar jirgin ruwan ta Sicilian dake Catania a cikin jirgin ruwa mai suna Dixioti tun cikin daren Litinin saboda gwamnatin Italy ta kiyarda a sauke su har sai kasashe mambobin kungiyar tarayyar Turan sun amince su karbi wasu a cikin mutanen Luigi Di Maio shine mataimakin Prime Minister ng Italia ya ce shi da sauran jam'iyyun siyasan kasar ba za su yarda su bada euro biliyan 20 ga kungiyar tarayyar Turai wanda suka saba yi a duk shekara ba ya ce za su rike wani bankarin kudin har sai an tabbatar da wani kasafi da zai sa ido akan euro biliyan 20 na tarayyar Turan nan da nan shelkwatan kungiyar tarayyar Turai dake Brussels ta maida martani akan kalaman Di Maio ta bakin mai magana da yawun hukumar zartarwar kungiyar Alexander Winterston yace kada fa wannan magana ta kai mu ga dorawa juna laifi kuma mun amince kalamai marasa kyau da barazana ba za su kai mu ga warware matsala ba kungiyar tarayyar Turai kungiya ce mai dokoki kuma tana gudanar da ayyukanta akan dokokin nata ne amma ba barazana ba don haka zamu nemi kowane bangare ya zo a hada hannu wuri daya domin shawo kan wannan matsalan a kuma taimaka ma waɗannan mutanen a ƙasar Amurka ana fadin cewa babu wanda yafi ƙarfin doka koda ko shugaban ƙasa ne to ko menene ke faruwa ga shugaban ƙasa da aka same shi ya aikata laifi wannan ita ce muhimmiyar tambaya da ake yi a cikin wannan mako a Amurka biyo bayan amincewa da aikata laifi na take dokokin kuɗi na yakin neman zaɓe da tsohon lauyan shugaba Donald Trump Michael Cohen ya yi wanda ya ce ya aikata laifukan ne da umarnin ɗan takara a wancan lokacin a wurin wani taron gangami a jihar Virginia ta yamma a ranar Laraba Trump ya yi watsi da wannan batun matsalolin shari'a ya kuma gana da magoya bayansa Trump ya ce a ƙarƙashin mulkinmu Amurka tana ƙara yin nasara kuma tana ƙara samun daraja a idon duniya Amurka ita ce gaba da komai yayin da jama'a kuma ke masa shewa amma kuma amincewa da aikata laifi da kohin yayi da kuma hukuncin tabbatar da laifi akan tsohon manajan campaign Trump Paul Manafort ya baiwa jam'iyyar Democrat wani sabon makamin siyasa wanda za ta shiga zaben rabin wa'adin shugaban ƙasa wanda za a yi nan ba dadewa ba shugaban 'yan Democrat a majalisar dattawa Chuck Schumer ya ce idan abokai na daga bangaren Republican suka ja baki suka yi shiru akan wannan batu kenan hakan na nufin jam'iyyarsu tana da haɗin baki ga wannan dabi'ar rashawa da shugaban ƙasa ya dabaibaye kansa da shi in ji Schumer a wani jawabi da yi a zauren majalisar masu fashin baki akan harkokin doka sun faɗa a wannan mako cewa akwai yiwuwar shugaba Trump yana da hannu a take dokokin kamfe da kohin ya amince da aikatawa kuma hakan zai iya jefa shugaban cikin matsalolin shari'a ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC an kashe akalla mutane biyu wasu guda hudu kuma sun jikata biyo bayan wata fashewa da wani dan kunar bakin wake ya tayar a kusa da ofishin hukumar zabe a birnin Jalalabad dake arewa maso gabashin Afghanistan a cewar jami'ai a yau Asabar jama'an sun ce fashewar ta faru ne yayin da maharin ya tunkaro jama'a masu tarin yawa wanda suke gudanar da zanga-zanga a kusa da ofishin hukumar zaben suna zanga-zangar ne kuma domin nuna adawa su ga shawarar dakatar da wani dan takara wanda ake zargin sa da alaka da kungiyoyin mayakan sa kai daraktan kiwon lafiya na gunduman Nangarhar Najib Kamawal da kuma Atahullah Kugani mai magana da yawun gwamnatin Nangarhar din sun tabbatar da an kashe akalla mutane biyu Kugani ya ce mun fadawa masu zanga-zangan da su fasa taron nasu saboda yan bindigan da za su iya auna su amma sai kuwa suka yi watsi da sakon jami'an tsaron mu Kugani ya fadawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa akwai yuwar adadin mutane da suka mutu zai karu yanzu babu wata kungiya da ta dauki alhakin kai wannan harin na safiyar yau Asabar amma dai kungiyoyi masu alaka da ISIS da Taliban suna gudanar da ayyukan su a yankin arewa maso gabashin kasar yaran da malaman cocin katolika suka yi lalata da su sun yi kira ga Papa Roman Francis ya dauki kokarin mataki akan waɗannan miyagun malamai yayin da yake ziyara a kasar Ireland Papa Roma ya isa birnin Dublin da safiyar yau Asabar domin ya fara ziyara bayan kusan shekaru 40 babu wani Papa Roman da ya kai ziyara a Ireland din kasar ta canja ainun tun bayan da Papa Roma John Paul ya kai ziyara a shekarun 1979 amma kasar ta fara zama mai mabambantan addinai biyo bayan batun lalata da yara wanda maluma addinai suka yi da ya bullo a cikin shekarar 2005
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. To masu sauraro yanzu kuma za mu koma gefen baiwa Jummai Ali Fili don ta gabatar mana da shirin mu na gaba.
Tsiya madaurin ki daya. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya. Jummai Ali ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Shirin da ke kokarin fadakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya. Shugabannin addini suna da muhimmiyar rawa da suke takawa wajen tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a tsakanin al'umma. Amma kun ji kun fara ji daga bakin Malam Lawal Usman, limamin masallacin Juma'a da Pastor Yohana Buru, shugaban kungiyar farfado da zaman lafiya tsakanin addini a Najeriya da ake cewa Peace Revival and Reconciliation Foundation da Turanci, wanda kuma shine shugaban wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama da ake cewa Global Network for Justice and Humanity. Dake karkashin kungiyar Human Rights waɗannan malamai guda biyu kusan ra'ayinsu ya zo daya akan muhimmancin zaman lafiya inda suka yi misali da yadda ake zaman lafiya tsakanin musulmi da krista da ma waɗanda ba su da addini tun zamanin annabawa haka kuma sun yadda cewa ko a cikin malaman ma a malaman addinin akwai baragurbi Malam Lawal Usman ya ci gaba da bayani irin rawar da sarakuna suke takawa wajen tabbatar da zaman lafiya kamar haka.
Suna sarakunan gargajiya suna da rawar takawa. Mai martaba sarkin Zazzau ba ma da nisa ba. Duk watan azumi ya gabato za a so mu tafsiri kan tare da limaman Juma'a. Na kasan shi gaba daya ya ce dan Allah ayi wa'azi na kirki a kirawo na gaskiya a jawo musulmi su hada kai su ma wanda ba musulmi kirarsa a jawo su hada kai suna da rawan taka haka din kuma mun ga amfani a ta bangaren gwamnati ita ma akwai rawan takawa a gwamnati haƙƙinta ne ta ga an zauna lafiya gwamnati ita ke da ikon na tabbata suna sauraron dukkan masu wa'azi suna da ikon wanda ya karya shari'a ta hukunta shi ta haka za a samu zaman lafiya amma mutun ya kare shari a musulmin ma da kidantan ya kaman yana nuna ya jona fitina an kare shi kaga gwamnati ba ta dinna ba amma an ta hukunta ita ke da iko za a samu zaman lafiya
Malam Lawal Usman kenan shi kuma Pastor Yohana Buru yayi magana ne akan yadda suke tunkara al'amarin malamai baragurbi inda yake cewa
ya mun gane wannan malamin baya fada mutanen jama'a ko kristoci maganan gaskiya zamu ce musu to a maida hankali da irin wannan malamin to aiki da muke kenan shi yasa akwai kikkian fahimtar juna kuma muna zamu samu wannan kikkian fahimtar juna tsakanin musulmai da kristoci Hausawa da kabilu Fulani da wasu kabilu don a zauna lafiya don irin wannan rigingimu da muke gani a arewacin Najeriya tsakanin manoma da makiyaya da ana ce ana rigingimu makwabta ne mun girma mun abokanai da su babban wuro ne da su ruwa ne da su baffa ne duk Fulani ne mun zauna da su mun primary school da su a cikin garin Kwai a nan cikin Sanzuro har suna yaren Kwai yaren Jaba kenan to dan Allah me na fada manomi na bukatar Bafulatani akwai taki akwai nono akwai nama Bafulatani na bukatar manomi akwai kara akwai ciya akwai abubuwan da za su samu da abinci to wa zai iya raba Bafulatani da manomi ko kuwa makiyayi da manomi muna bukatar juna kuma kadaran Allah tare ga fata dole mu zauna tare mu ci gaba da wanzar da zaman lafiya da kasan za su zauna lafiya
sunana Suleiman Muhammad imamin masallaci babban masallaci na express a Kaduna to alhamdulillah ai zaman lafiya tsakanin musulmai da kirista asali ya dauko domin tun zamanin lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da tsanani ya bar makka ya tura sahabbansa zuwa habasha ai sarkin habasha da suka je kirista ne kuma ya karbe su hannu bibbiyu bayan ya karbe su hannu bibbiyu har wadansu daga cikin mutanen makka suka zo akan ya koro su dawo makkan domin su ci musu mutunci yace har abada ba zai koro su ba to kaga wannan tun farko ya nuna mana tsakaninmu da kirista akwai zaman lafiya da rikon amana da kyautata zato eh to a da kam akwai zaman lafiya ingantacce domin zaman lafiyan da ake ciki da kusan ya zama ma tuwo daya miya daya domin ga gidan kirista ga na musulmi ba ma ka gane bambancewa idan sha'ani ya zo na sallah kiristoci za su yi mu'amala idan kiristoci ya zo ɗayan musulmi suka shiga cikinsu ma ba za ka ci su wa kiristoci saboda irin alaƙan da ake da shi ba faɗa ba ƙabilanci ba komai a zamanin da a nan Kaduna mu an samu wannan cikakken zaman lafiya tsakaninmu da su ba matsala ba komai amma daga baya al'amarin ya canza. Canzawan da yi ma yanzu ya koma cewa su kiristoci sun koma anguwansu daban musulmi sun zauna anguwansu daban amma wani abu ya mana daɗi ba amma yanzu duk da haka da yake malamai na musulmai da malaman na kiristoci apostocinsu suna nan suna wa'azi kuma wa'azin ya shiga domin yanzu abin ya canza kama za ka ga wa'annan anguwanni da aka kaurace yanzu ana shiga ana yi mu'amalan amma dai ba irin da ba amma abin ya canza an samu nutsuwa sosai kuwa to abin da ya kawo wannan ba wani abu ne ya kawo ba lokacin nan kusan za a ce siyasa shi ya kawo wannan amma yanzu kuma ana cikin siyasa yanzu amma da yake an sha wuya zo man gaji karan gaji ya sa an koma an natso an gane matsalan yanzu muna nan muna dindinke matsalolin kuma da alama sun kusa dinkuwa
ni ne mai suna Reverend Titus Ishaku Josiah ina aiki a Christ Evangelical and Life Intervention Fellowship a jihar Kaduna a Gbagi Villa
Kaduna ta yi kaurin suna wajen samun rikice-rikice musamman na addini da kabilanci da shirin su a matsayin ku na malaman addini ta yaya kuke ganin za a zauna lafiya a fahimci juna don kowa ya abun da ke gaban shi
eh da gaske Kaduna ta yi suna ko ba domin fadan addini ko kuma na wayansu abubuwa ba amma ina ganin akalla Kaduna tana ciki jiha da aka fara kiruta a 1960 lokacin da aka samu independent saboda haka nan mu malaman addini dama an ba mu addini namu sokekke ne daga wurin Yesu Kristi Almasihu wadda shi sunan shi sarkin salama ne ya ba mu yi wa'azin wazzar da zaman lafiya to shin idan ba mu yi wa'azin wazzar da zaman lafiya ba ta yaya kai dan VOA ka samu salama ko ka samu ka fito ka zo ka yi interview ai babu saboda haka nan ko musulmi ko krista ko masu bambantan addinai ko ma wadda ma bai da addini ya san da cewa zaman lafiya ya nawaita akan kowa idan ma ana fada yanzu zai shafe dabba zai shafe masu mota zai shafe masu 'yan kasuwanci to saboda haka nan muna kira da babban murya da cewa malamin addini ko na Krista ko na musulmai su ci gaba da wa'azi na gaskiya na anihi ba wai domin suna yin don son ra'ayin su ba amma su tabbata kira ne da wadda Allah domin musulmi sun amince kuma sun gaskanta da cewa addinin su suke kene alqurani mai girma ya ce a zauna lafiya saboda haka nan malamin addini ko musulmi ko krista ina kira da babban murya mu ci gaba da maganar wazar da zaman lafiya domin shi wannan NGO din haka ya koya mana shugaban mu yayi magana kuma na sake hakikanci da abin da ya faɗa gaskiya ne saboda haka nan na kira da babban murya ko a ina a gidan aure a ko a ina a yi wazar da zaman lafiya
Abinda ya sawwaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu zamu gabatar da wani shirin a madadin wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara Jummai Allice daga nan birnin Washington DC nake cewa a tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba a huta lafiya
Shirin tsuntsiya madaurin ki dai kenan aka saurara yanzu kuma ga Ibrahim Ka Almasi Garba da jawabai daga dattawa
Assalamu alaikum ayi saurare barkamu da saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa to sai a muna aikin gafara wannan karan ba za mu iya kawo muku sharar fagen da mukan yi da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa ba kai tsaye dai bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya yau dattawan da za su saki ma ƴan arewacin Najeriya jawaban sune mai martaba sarkin Tangale mai Tangale Malam Abdu Buba da kuma mai martaba sarkin Baduko a garin Kaduna Alhaji Usman Sani wanda zai ci gaba da jawabin da ya fara makon jiya ga mai Tangale
mun da cewa mu wanda da matuntumin muke da shi a arewa har yayin barbin kudu kuma yana tafiya wasu dalilai wanda ya kamata mu yi tunani a kai domin babu kasar nan babu wanda zai ce wani ya bar kasar nan wayan arewa dole ne mu zauna tare mu kuma dawo ƴan uwanmu na kudancin Najeriya nan daka su dawo su sarrafa kasuwanci Najeriya ta samu cin gaba saboda me saboda yanzu yadda kaga abubuwa suka tabarbare a kasar nan idan mun bari mun zuba ido muna kallo abu yana ta kan baci domin idan abu din ta baci kasan gaba daya ta baci ni ina so mu gane mu mu arewa Najeriya da kake ji bacin ta a arewa shine bacin Najeriya saboda haka mu dawo hankalin mu ko me muke ji mu esehin mu arewa mun hankuri mu bar fadi cewa wannan daga wuri kaza mu bar fadi cewa wannan daga wuri kaza kar mu yadda mun son zuciya kar mu yadda mun son zuciya duk abinda ka gane ba zai kawo mana zaman lafiya ba a guje shi abinda ka sani ba zai kawo zaman lafiya ba a guje shi musamman mu a arewa gaskiya nake faɗi kasar mu ta koma ba ba yadda kamar yadda da iyayenmu da suka gabata suka bar mana ba saboda haka idan muna son kasar nan ta dawo mu rungumi juna mu bar bambanci ta fuskan addini mu bar bambanci ta fuskan kabilanci mu bar son zuciya cewa wannan abu ba ni ne ba ba zai ba babu saboda haka ni ina kira da babban murya mu dawo mu riki kasar nan ta fuskan mai ta fuskan addu'a mu yi addu'a mu yi addu'a ubangiji Allah ya nuna mana mu inda muka kasa mu doki Allah ya yafe mana mu ci gaba da ruguman juna mu yi abin da zai kawo mana cin gaba a kasar nan idan ba haka ba ya'yanmu jikokinmu ba su zo tambaye mu su waye ne a waɗannan lokuta wannan abu ta tabarbare haka me yasa ba su dawo ga hankalinsu sun gyara ba kar ka ce don wane ya bata shikenan sai mu ci gaba da batawa babu mu hakura mu dawo juna mu hadu mu ziyarci mutane mu ziyarci ƴan uwanmu mu bada hankuri a inda za mu bada hankuri idan ba mu yi haka ba abin ba zai yi kyau ba
shi ma sarkin Badikko ya ci gaba da cewa
mutumin kirki shine wanda zai kasa kan al'umma da wancan da wannan a zauna a kyakkyawar zama cewa ke daga juna girmama juna kamar yadda muke hangi tsakanin makiyaya da manoma wanda ake samun rashin jituwa a ce wai yau ana faɗa tsakanin makiyayi da mai noma wanda yake alhashi a da shi makiyayan nan yana neman wurin da zai zauna ya ciyar da shanun shi da ciyar da dabbobin shi da zamana cewa kuma daga ƙarshe shi kuma dabbobin shi sun yi fitsari a kowane cikin wuta shi an samu tashi an samu yalwa shi ne ke kyawa da mace jera a nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam an nuna mana ya zauna da ya gudawa cikin Madina to ka ga da a ce ana kurari shi ne zai zauna da su ba Allah bai ci mashi koyo su ba kuma babu inda Allah yake mashi koyo su sai sun san da ta'addanci kuma mu rungumi junanmu ku amince da junanmu mu saki hankali da juna mu yadda cewa yamuri ɗan Najeriya ne zai iya rayuwa a ko'ina Bahaushe ɗan Najeriya ne zai iya rayuwa a ko'ina Yarbe ɗan Najeriya ne zai iya rayuwa a ko'ina a ce wai a yanzu halin da ake ciki ɗan arewa a ce ɗan kudancin Najeriya yana koran Bahaushe ko yana koran Fulani ko kuma a'a Jiron yana koran Bahaushe a cikin Niger ko kuma a'a wani yare dai a arewacin Najeriya yana koran ɗan kuma shi bai tashi ba kada shi ya koma ina duk inda kake nan ka saka ce nan Allah ya kaddara zaka zauna kai kanka da kake wannan baka san inda zaka kare rayuwarka ba shi ne kana ganin kana garin ku ne yau gobe Allah baka san inda zai kai ka ba kamar yadda nace inda duk kake ganin yau kana da jirin jaye to akwai kabilar ka tana wani wuri ita ko ba ta jirin jaye ta dauma ina wuri yadda duk kake ganin addinin ka yana garin jaye a wani wuri za ka fahimci kanka a wani wuri addinin za ka minority ne ya jaye to idan kowa ya ce inda ya taɓa ajiye ta kura ma wani kowai tursa ta mashi kowai tursa ta mashi kai ma za a tozata mana ka wani wurin wanda ba za ka so ba, to dan ne kai za ka tozata mu wani, kuma Allah da ya yi ka fashi ya wannan mutum, in kana ganin kai mutumi ne Allah ya yi ka Allah ne shi ya kirista, in kana ganin Bahaushe Allah ne ya yi ka haka ya iya miki, in kana ganin kai Bayarbe Allah ne ya yi ka haka ya ijo, in kana ganin kai Ijo ne haka Allah ya ka yi Urobo, in kana ganin kai Urobo haka Allah ya haka ya yi Cukum, haka ka sunan kowa da ka gani Allah ne ya yi. To Allah ba ya yin abu a banza, Allah yana yin abin shi ne domin ya zama aya gare mu, mu al'umma mu tare mu zauna lafiyar burgunguna. Yanzu an samu kyakkyawa da mace cewa an samu amincewa da cewa ana kyakkyawa hutta, yanzu ba wani wanda yake jin tsoron tafiya ko mun dai zai kama hanya, in ka ji ana maganar tsoro yanzu ana maganar tsoron shi na fa. To wannan kuma ya kamata su ma ya kamata su gane cewa wannan ba abu ne ko ne abubuwan nan da aka yi a baya su wuce. Wa'annan kidnappers sun san cewa wata rana haka abin nan zai zama tarihi, kamar yadda muke fatan nan da yan shekaru kaɗan, shekara biyu ko uku masu zuwa, a ce an manta da abin da ake kira Boko Haram, to haka muke fatan nan da shekara biyu ko uku mu manta da cewa an yi kidnappers a Najeriya. Ya zama wajibi ga 'yan Najeriya mu tashi mu ba da kyakkyawar misali. Kyakkyawan misalin nan fa shi zai sa ƙasashen duniya su shigo. Yanzu muna jin ana cewa wai kamfanin Leventis za su dawo Najeriya, ana cewa kamfanin Ijo za su dawo Najeriya, ana cewa kamfanin Bata za su dawo Najeriya. Don me? Don an samu kyakkyawan yanayi. To dole ne mu 'yan Najeriya mu tashi tsaye mu haɗa kanmu mu yarda cewa Allah ke yin abu. Lokacin abu in ya zo dole a yi shi. Lokacin abu shi ne mu haɗu kan mu haɗa mu tsaye mu na 'yan Najeriya al'umma ɗaya mu fuskanci abin da yake ke fuskanta mu. Domin sun ɗan ta'adda ba ruwan shi da Bahaushe, ba ruwan shi da Inyamuri, ba ruwan shi da Bayarbe, ba ruwan shi da Ijo, ba ruwan shi da Kare Kare, ba ruwan shi da Drop. In ya tashi gaba sai zai mutu in an kaɗan ya.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawa. To nan muka kammala shirin na wannan karan, sai kuma sati mai zuwa kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
A gaiyi da Ibrahim. To jama'a, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka anan birnin Washington DC. Da wannan ne ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Gwamnatin Italiya ta yi kashedi a yau Juma'a cewa za ta fice daga gidauniyar kungiyar tarayyar Turai har sai an kwashe wasu mutane 150 da suka makale a cikin wani jirgin ruwan jami'an tsaron gabar tekun kasar, lamarin da ya sake kunno da sabon rikicin bakin haure a Turai. An kashe akalla mutane biyu, wasu guda hudu kuma sun jikata biyo bayan fashewa da wani dan kunar bakin wake ya tayar a kusa da ofishin hukumar zabe a birnin Jalalabad da ke arewa maso gabashin Afghanistan, a cewar jami'ai a yau Asabar. Jami'an sun ce fashewar ta faru ne yayin da maharin ya tunkaro tarin jama'a da suke gudanar da zanga-zanga a kusa da ofishin hukumar zaben, kuma suna zanga-zanga ne domin nuna adawarsu ga shawarar dakatar da wani dan takara wanda ake zargin sa da alaka da kungiyoyin 'yan ta'adda. Yaran da malaman cocin Katolika suka yi lalata da su sun yi kira ga Papa Roman Francis ya dauki kwararren mataki akan waɗannan miyagun malamai yayin da yake ziyara a Ireland. Papa Roma ya isa birnin Dublin da safiyar yau Asabar domin fara ziyararsa bayan kusan shekaru 40 da babu wani Papa Roman da ya kai ziyara a kasar ta Ireland.
To a gaishe ka masu raro da wannan mata karshen shirin namu na yau baki daya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku jo su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri ne ta gabatar da shirin da kuma Salamun Abo wanda ya hada shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashin Guman nake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.